العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دكنا بود بود يا سنت بتجع الله سبحانه وتعالى وما لك إن سماه دك السيد أبي نجي سكانه سو cikin ikon sa da huwace wasa rayuwar mata sake iso wannan lokaci a wannan rana yau 17 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hakan da yake daidai da 17 ga watan Maris shekara 2025 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi na masjidu sunna a nan titin Sardauna cikin garin Azare jihar Bauchi inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin Alƙur'ani da girma da Ruhani muna karantawa cikin Rabbul Ashani ila ma'anar Qur'an da Sheikh Abu Bakar Muhammadu rahimahullah na roƙo Allah ta'ala ya mana waraka
amin
mun tsaya a cikin suratul Al-Hujurat wato mun tsaya aya ta 12 Sura wadda take karantar da mu na dubba adabul ijtima'iyya abubuwan da ya kamata a kiyaye a zamantakewa irin na musulmi domin al'umma ta san ta kyautata kuma ta zauna lafiya a kan turba da girmama Allah da manzansa da biyayya ga abin da Qur'ani da sunna ya tanadi. Ayata 12 Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gargadi bayan da ya kira mu da suna na girmamawa sunan imani yace ya ayyuhal ladhina amanu jitanibu katiran minadh dhanni ya kuwa da sun kai imani ku ne sanci da yawa daga cikin zato mun yi bayani gargadin karkashin wannan cewa da aka ce katiran sau da yawa larabawa suna irin jayin da katir akan alkul kuma ta iya ɗauka nan yana nufin da yawa daga cikin ne akwai wani kaɗan daga cikin zato wanda shi ba lallai ne sai kun nisance shi ba shi yasa aka ce inna ba'dhan dhanni ithma don wani sashen zato zunubi ne wato ba dukkan zato ne yake zunubi ba hasali ma akwai zato wanda shari'a take so a yi misali a baya can mun ambata nau'o'in wato zato an ce akwai husnul dhanni akwai kuma su'ul dhanni wato akwai kyakkyawan zato akwai munanan zato munanan zato shine wanda ba a so kawai mutum ya daru su a ransa ya jefa zargi a kayan wani abu ba haka abin yake ba kawai sai zuciyarsa ta raya masa ya kaga kaza ya yi gini akan abin da zuciyarsa ta labarta masa mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Hurairah annabi yana ambata cewa inna dhanna akdhabu alhadith to kenan akwai wani zato wanda yake shi mai kyau ne shine husnul dhanni Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne kowanne bawa yayi ma ubangijinsa kyakkyawan zato kada mutum yayi ma Allah mummunan zato ma'ana abinda Allah ta'ala ya ambata na shari'a abinda Allah ya ambata na alƙawari abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa na wa'adi ko kada mutum ya yi tsammanin Allah zai saba wannan wato duk abin da Allah ya ce idan ka yi kaza to zai maka kaza mai kyau ko in mutum ya yi kaza Allah ta'ala ya alƙawarin cewa zai masa horo kaza to kar mutum ya muna nama ubangijinsa sato abin da Allah ya faɗa ɗin nan haka ne zai faru don haka Allah subhanahu wa ta'ala na masa kyakkyawan zato shi yasa cikin hadisi na kudsi da annabi ya hakaito daga gare shi Allah ta'ala yana ambata cewa ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na ya zace ni wato an ta mu ubangiji kikkiawan zato to Allah subhanahu wataala zai cika maka alƙawarin da yayi dan kuma kana ga cewa Allah baya cika alƙawari mutun yayi wa Allah mummunan zato to zai samu sakamakon abin da ya aikata haka nan musulmi su ma ƴan uwanka ana so kullun ka musu zato na alƙawari ai kaga zato abu ne wanda zuciyarka ta tarsu saboda wani karina ko kuma saboda wani abu kawai da ka gani sai ka yanke hukunci a cikin zuciyarka to ana so irin wannan ya zama kyawu ne ga mu'minai ɗan uwanka musulmi ka musu kyakkyawan zato ma'ana kowane mutum in ka ganshi a matsayin musulmi sai ka dauka cewa wannan mutumin mutumin kirki ne mutumin nan salihi ne mutumin nan mai bin Allah ne mutumin nan mai tsarewa amana ne albashi sai dai in ya bayyana akasi amma lokacin da ka ganshi ko da halinsa ba mai kyau bane kai ka masa kyakkyawan zato cewa mutumin kirki ne sai dai in mummunan halinsa ya bayyana to wannan shi musamman kuma ga wanda aka san shi mutumin kirki ne wanda aka san shi dama ba a san aibinsa ba to wannan kullun ana so a masa kyakkyawan zato ne a cikin al'amura shine abin da Allah subhanahu wataala ya ja hankalin al'umma musulmi a lokacin da hadithul ifki yayyawo an jefa ummul mu'minin Aisha da buhtani Allah ta'ala yake ambata laula idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin Allah yace me hana lokacin da mu'minai da maza da mata suka ji labarin da aka jefi Aisha da shi dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me hana su mu'minai maza da mu'minai mata su yi ma junansu zato na alheri kaga wannan ya nuna kenan ashe ana so ka yi wa dan uwanka zato na alheri batunci aka masa kai kuma baka taba sanin sa da mummunan aiki ba sai ka ce ah wani mutumin kirki ne mu san shi ba sai a matsayin mutumin kirki to kaga wannan shine husnul zanni kenan bil mu'mini ya tabbata cikin hadisin Ka'ab ibn Malik lokacin da ya takhallu fi ghazwati tabuk bai je yakin tabuk tare da annabi wa haka kawai ba wai dan bashi da abin hawa ba da aka sauka a tabuka annabi ya duba cikin jama'a sai bai ga Ka'ab ibn Malik ba sai ya ce ma fa'ala bin Malik ma fa'ala Ka'ab ibn Malik me kuma Ka'ab ibn Malik yayi haka ban ganshi ya biyo mu ba wani mutum sai ya buɗe baki sai ya ce ya rasulullah habasahu bahdahu wan nazaru ala idfayhi kawai yana son kwanciya ne ya lulluba cikin bargonsa kuma yana so ya rika dudduba kafada sa baya so ya sha wahala shi ya saka bai zauna ba kaga mummunan magana ya fada a kansa so kuma ba san wani abu ba sai alheri sai wani ya ce bisa ma qult sai wani mutum ya tashi ya ce bisa ma qult tunda abin da ka fada a kanka ibnu mali ya ce ya rasulullah wallahi ma alimna fihi illa khaira ya ce ya manzon Allah wallahi mu ba mu san komai game da Ka'ab ba sai alheri to kaga wannan husnul zanni ne wato duk wanda aka san shi mutumin kirki to ana so a masa kyakkyawan zato wannan abu ne wanda ake san sa shi saka nan Allah da ya umumi ya ce inna dhanna ithmul ba saboda akwai azzannu wanda ake son sa shi mai kyau ne kamar wannan da muka ishara gare shi shi saka ce inna ba'da dhanni ithmun wani sashen zato zunubi ne don haka wanda ba a so shine su'u dhanni shari'a ta hana shine nan mallam yace ai mu'athimun muqiman fil ithm wanda zai jefa mutun cikin zunubi wa huwa kadhanni su'i bi ahli alkhair min almu'minin shine ai mummunan zato ga mutanen kirki daga cikin mu'minin kada mutumin kirki da aka san shi ba a san shi da wani barna ba sai wani ya kawo labari yace ai wani ya aikata kaza ko kuma ai wani ne ya sabbaba kaza ko mutane zai ce ikon ai ka je da abu yake nan da nan sa'a to ba a san wannan wanda yake mutumin kirki shi kullum ana so a masa kyakkyawan zato to mallam yace huwa kathirun wannan shine abin da aka fi yawaitawa bi khilafil fusaqi minhu amma sabanin fasikai fala ithma fihi fi nahwi ma yadhharu minhu fasikai kan babu laifi dan an musu mummunan zato musamman ta bangaren abin da ya bayyana daga gare su me ake nufi ta bangaren abin da ya bayyana daga gare su mutum ne an san shi mutumin banza ne misali a ce mashayin giya ne an san shi yana shan giya zai shawo giya yazo shi yana tambaye ne wannan ba koyayyen abu bane. To shikenan mutun yana kana tafiya sai ka ganci can ya kama hanyar federal law course. Lalataccen guda ake iya shege ko kuma an zuba idanu ana kallo. To sai ka ganci ya kama hanya abin nan ya zai je federal law course. Dama ka san mashayi ne. Me zaka tunani a zuciyarka? Zai je sha ko? To irin wannan ba laifi bane.
Na'am.
Saboda dama baya koyewa, yakan shawo kuma yazo yana tambayeni. Kuma sai ka ganshi ya je shi inda ake saida ta. To kaga irin wannan dan kai masa wannan zaton ba laifi bane. Domin dama shi zato fa abu ne da yake karsuwa a cikin zuciya. A zuciya shi yake, sai kuma a gina wani aiki a kansa. To nan baka gina aiki akai ba, amma ka karsu a cikin zuciya, Allah ba zai tambaye ka akan wannan ba. Saboda shi yana ta'ammuli da mummunan aiki. Mun gane ko? Ko misali mutumin da aka san shi farawo ne. Akwai kuka dan bar dama, to zai tsallaka muku gida, ko kuma zai shiga ya ɗauki wani abu. Ka fito za ka tafi sai ka ganshi yana kewaye-kewaye raƙuma-raƙuma a cikin katanga. To me za ka yi zato? Zai haura ko? Sai ka ce za ka yi a wajen. To ka ban nan gun, ka ban nan wani ba a nan bar gun ba da yi gaba. Ka ji yanzu kai ka nuna zaton cewa watakila zai ɗauka ne, ba ka dai ce masa zai ɗauka ba, amma zuciyarka ta sanya. To wannan shi ma na cikin wanda ake istithna'in sa.
Na'am.
Inna ba'da dhanni ithmun. To shi wannan yana cikin wanda ba laifin ba. Allah Ubangiji ya dace da mu. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana yace wala tajassasu. Mun yi bayani akan tajassus a darasin mu na jiya ko? Allah yace wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kada sashen ku yayi gulma, yayi gibar sashe. Abinda ake ce masa cin nama. Shi ma mun yi bayani dangane da tahadhir da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi dangane da wannan janibi. Ai la yadhkuruhu bi shay'in yakrahuhu wa in kana fihi. Kada ya ambace shi da wani abu wanda shi mutumin zai ƙi a ambata, ko da kuwa ɗabi'arsa ce. Domin shi ita giba ana faɗanta ne a abinda wani yake aikatawa ko ya aikata. Abinda wani ya aikata ko yake aikatawa, an san yana ko kaga yana aikatawa, ko an san yana aikatawa, ko kuma ya aikata, kuma sai a zo a faɗa a bayan gidansa. To wannan shi ne giba dama. Amma idan mutum bai aikata ba, kuma sai aka jingina masa aibi, wannan shi ko menene? Buhtani ne. Mun ji hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a darasin jiya. To a cikin wannan gaba na ambata mana akwai nau'ul iktiyar, wanda shi wannan ba laifi bane. Ka faɗa aibin mutum a bayan idansa, shi wannan ya halatta. Akwai ɓangaren da zaka iya faɗan aibin mutum a bayan idansa ko baka yi laifi ba.
Na'am.
Misali ɓangare na farko shine malamai suka ce a wajen ajjalhu wa ta'dil, mutumin da za a iya amsan magana a wajensa zai iya ambata wato hadithi na Annabi, ko kuma zai iya faɗan wani abu. To shi yasa malamai za ga akwai janibin ajjalhu wa ta'dil wajen malamai mustalahul hadith. Sai ka ji an ce a cikin waɗanda suka rawaito hadithi, in ana tantancewa sai ga malamai sun ce wani an tuhume shi yana ƙaga hadisi. Yabo aka yi a kansa? Ba yabo aka yi, an ce yana ƙaga hadisi. Sai a ce wannan hadithin mai rauni ne, maudu'i ne, hadithin ƙarya ne, ko kuma a ce wannan hadithin a cikin silsilar waɗanda hadithin ya faɗo ta bakinsu akwai wani, shi kuma an tuhume shi maƙaryaci ne. Shekaru masu yawa da suka wuce, yanzu ko malamai sun rubuta, ko wanda suka biyo bayan sun ce wani maƙaryaci ne. Yabo aka yi a kansa? To wannan ba giba ba ne. Saboda ana ƙoƙarin karewa sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kuma kowa sai a faɗe shi a matsayinsa, domin ka san dalilin da ya saka aka ba wa wannan hadisin shi ma wannan matsayin, ko dai a ce maudu'i ne, ko kuma a ce hadisi ne da'ifi, ko abin da ya kama da haka, ko kuma wataƙila ba shi da irin wannan aibi na ƙarya ko alwada'u. Misali yana da yawan mantuwa, da sai a ce wani yana yawan mantuwa, ko kuma a ce ya ɗan samu ruɗewa daga baya yana haɗa kashi. Ai kaga shi ma ba yabo bane. To irin wannan tajanibin ajjal wa ta'dil ba laifi bane idan an yi. ya tabbata a bangaren irin wannan dan asan daga wajen wa za a amshi magana wani mutum daga cikin shugabannin Quraishawa mai kaushin hali yazo wasu malamai sun ce Uyaynatu bin Hisnin ne yazo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin bai musulunta ba amma ya nuna sha'awar musulunci to annabi ya san shi mutum ne mai kaushin hali ko mai double dealings kuma hakan ta tabbata domin yana cikin wanda suka ridda bayan su annabi amma daga baya kuma ya sake dawowa to lokacin da yazo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da izini sai aka zo aka ga manzon Allah annabi ce wane ne sai aka ce Uyaynatu bin Ibn Hisn ne sai aka ambata masa aka ce wane ne yazo shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce i'zan lahu wa bi'sa akhul ashira kuma sai izini ya shigo amma tunda shi a ce irin wannan ma yana cikin dangi ai kage yanzu manzon Allah yayi kushe ne akan sa a bayan gidansa ko kuma har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutum ya shigo kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa maraba sosai me nuna masa wani abu ya masa maraba da girmamawa sai da mutum ya tafi sai shi sahabi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah wannan mutumin da abin da ka faɗa a lokacin kafin ya shigo kuma da ya shigo sai naga kuma ka masa tarayya mai kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin mutane akwai wanda ake sake masa fuska domin tsoron sharansa ko kuma domin kariya daga sharansa ba wai shi manzon Allah yana tsoron wai zai iya masa wani abu ba a'a kada ya sharri ga musulmai saboda shi shugaba ne na wata kabila kuma musulmai na wucewa ta wajen in bai samu tarayya mai kyau wajen annabi ba zai iya cutar da musulman da suke wucewa a wajen mun gane ko to shi sai wannan dai yana cikin diplomasiya to kaga irin wannan dalilai shine malamai na ajjal wa ta'dil suke amfani da shi ta irin wannan janibi idan har an yi kushe akan mutum to ba wanda malamai suke in ka gani a littafi kar ka tome su akan cewa sun yi giba na wani malami sannan daga cikin irin waɗannan ababe waɗanda suka zamanto babu laifi idan har an yi su a matsayin giba lokacin da aka zo neman aure lokacin da aka zo neman aure ka san ai ana so mutum a in yaje shi yana neman aure sai a nemi bayani akan sa ko wali ya zasu nemi bayani akan sa shin yaya yake yaya yake to a nan wajen ba a koyewa in aka zo aka tambaye ka wane ne yana neman auren wance shin yaya yake ne yace yaron ka yana kokari yana yin sallah sallah kullum a gwamnati da shi muke jam'i ba ta wuce shi amma gaskiya yana shan wiwi a wai misali ne kar ka koyi eh ko kuma ka ce amma gaskiya bai da sana'a kullum zama yake baya tsina na kome kullum a zaune yake to wannan ba giba kai ba adalci kai oye wannan din ma shi ne cin amana in har an zo ai al-mustashar mu'tamin ko in an nemi shawara wajen ka amana aka bata sai ka bada shawara yadda ta dace to irin wannan shi ba giba bane ba kai ne dan walakanta shi ko dan tankisi ba kai ne domin ka ida abin da ya dace an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata ta zo wajen annabi tana neman shawara yace ya rasulullah mutum biyu sun zo suna neman aure na wanne kake ban shawara na aura sai ta ambaci mutum biyu Muawiya da kuma Abu Jahal annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce amma Muawiya fasa'alukun ko fasa'alukun a wata riwaya la mala lahu wa amma Abu Jahal falam yada asahu an atikihi sai annabi ce fankihi usama kaga tazo neman shawara ne akan mutum biyu sai annabi ya ce to Muawiya shi dai talaka ne bai da ranyo ma'ana in kika aure shi ba za a rika sana'a rika shan wahala ba za a samu kalaci ba ana so aure wanda yake da sana'a yake dan samun kuɗi sa'uluk wanda bai da kuɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wa amma Abu Jahal shi kuma Abu Jahal falam yada asahu an atikihi bai ajiye sandarsa a kafada ba ta ko tana nan a kafada kinaya ne annabi akan shi Abu Jahal yana dukan mata
ai mata ba za ta zo ta je inda za a dinga likidar ta ba ko to yanzu wannan yabo annabi a kan su amma tsakani an nemi shawarar sa ne mata ne mutane bi suka zo neman aurenta wa zan aura sai annabi ce ga aibin wani wani yana da aibi kaza ni ina ga karki aure shi watakila matar ai akwai wadda annabi ya aurar da ita ga wani sahabin da ba shi da komai ba yace iltamis walau khataman min hadid bakin abin nan zoben bakin karfe ma je ka nema babu annabi ya aurar masa ba wai ana nuna cewa wanda bai da kudi tana aurar masa da mata bane amma kowace mace akwai wanda ya munasaba da ita haka ne ko akwai matar da in kace mata ta auri talaka to ka wahalar da ita saboda ajin ta ya wuce haka ita ta wata kin ta ta cikin wadata ko abin da ya kamata wannan don haka sai Musa da yace ce wani kan talaka ne wata kila ba zai iya rike ki da kike so ba sannan sai yace wani kuma shi dukan mata yake sai annabi ya bar wadancan sai yace fanki Usama amma ga Usama ki aure shi sai ba ta option na uku ko sai kuma ta aure Usama to kaga irin wannan in an zo babu laifi in ka fada abinda ka sani dangane da mutum to wannan domin tambayar ka aka yi a irin wannan munasaba ta aure kuma wajibi ne ka faɗi abinda yake daidai sannan in an kai mutum ƙara lokacin da mutum wani abu ya hada ka da shi ya zalunce ka sai baya halatta ka je ka wajen mutane kana cewa wannan nan azzalumi ne ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza wanda sai fada jadabin giba to amma idan ka kai da filmu hakama wajen inda za a kwata maka haƙƙinka ai za a tambaye ka a ce me ya faru sai ka zayyana duk abin da ya faru ce wannan nan ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaushin hali yayi kaza yayi kaza wannan duk da kake zangenawa na munanan ɗabi'un yadda ya mu'amalance ka ba laifi kai ba domin kana faɗa ne a wajen inda za a ɓata ma haƙƙinsa munanan halayen nasa da ya mu'amalance ka da shi wanda a ƙarƙashinsu ne ya zalunce ka to babu laifi nan kafara misali a ce taurin bashi ya yi ko da taurin bashi na yana da halin da zai biya sai kai ƙararsa bayan na bashi bawan Allah nan ya zo shi ya makoka mun cewa bashi da abinci a gidansa na ɗauki abinci na bashi lokaci kaza yace zai samu kuɗi zai kawo yanzu kuma ga kuɗi a wajensa yace ba zai biya ni ba na sake masa jinkiri daga baya ma ga kuɗi a wajensa yace ba za gaskiya sai yake ga ya mun rashin adalci ai kaga ka tona wani asirinsa ne ko to ba tona asirinsa kai ba yanzu ka kai ƙara ne a wajen shari'a dan a kwata maka haƙƙinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace matlul ghani zulmun matlul ghani zulmun imma dai zamanto min idafatil masdari ila alfa'il ila almaf'ul ko kuma min idafatil fa'il ila almasdar ko dai zamanto yace matlul ghani zulmun kaga matlul ghani zulmun matlu shine koran bashi kana da halin biya ka ki biya kasa ne da yace zulmu zalunci zalunci kuma zai iya zamantowa matlul ghani sai zamanto min idafatil masdari ila al maf'ul sai zamanto al ghani shine maf'ul din kenan kayi koro da wanda wai dan kage yana da wadata kana da halin ka biya shi bashi amma sai kaga wai yana da wadata sai ka biyan sa shi ma zalunci ne in kuma aka ce matlul ghani zulmun wato wanda yake da halin ya biya ya ki ya biya yayi zalunci fasarar tana da bambanci a yanzu da fada ma to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a wani hadisin wata riwaya sai ya fadu katankwace wannan sai ya ce layyul wajidi zulmun يحل إرضه وماله لي الواجب دم على سديدا مطلو وتتون باشي نوان ديسا محال بيا النبي يقول ظلم زالون شيء يحل إرضه وماله يكن حالتا متنشن سكم يكن حالتا دوك يسا ما يكن في يكن حالتا متنشن سكم دوك يسا شين لك جاكي كارا ذاك جاكي كارا ya ki biyan ka kuma baka iya hakuri ba kuma yana da halin ya biya in ba shi da hali ne to da mu Qur'ani ya ce fa nazaratu ila maisara to amma yana da hali sai ki biya kai kuma zaka iya masa hakuri ba ko wala Allah kai hakurin da ya wuce kai abin nan yejin ka to anan idan ka je ka da aka ce hillu irdahu ka ga yana halatta mutuncin sa mutun ne yana ganin sa da kamun kai da wane ne amma bai taurin bashi a wani shi kuma wance ya kasa hakuri sai ya je shi ya fada a wajen shari'a dan akwata masa haƙin sai ce yake wannan din ce wallahi liman da yake biya ni bashi wai misali ko amma dai akai karar lima ba kyauta ba to kaga wannan shi ma ta wannan janibi idan har mutum yayi to bai zamanto wato an yi giba ba waɗannan su ne wanda malamai suka yi istithna'in sa daga cikin wannan umumin da aka ambata da cewa wala yaga tabba abukum baba wanda ba shi da dalili amma duka waɗannan sai muga abubuwa ne wanda yake na dalili ba za a kira shi a matsayin giba ba ka faɗi magana ne a kayan mutum wanda in ba a wannan mahallin ba za ta zama to giba ne amma da yake a wannan mahallin ne mai dalili kuma ba an yi shi ne don tankisi ba saboda wabbaha fitar da al'amura ne fili don a san yadda za a yi hukunci to wannan bai zama to an yi laifi ba insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan yanzu ɗayanku zai ƙaunaci ya ci naman ɗan uwansa yana mushe ɗan uwanka ne ya rasu an zo za a yi janaza an ɗauka za a tafi da shi a ce a bar mun shi sai kuma ka zauna sai ka rika cin nama gawar ɗanya kana cin nama shi ne tashbihin da Allah ta'ala ya cikin Qur'ani ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman ɗan uwansa ɗanye bayan ya rasu ya sa naman a gaba kuma yana ci zai so haka ai la yasunu bihi fi'lu zalim hakan ba zai kyautata ma ya tunanin sha'awar hakan tawakkana ba shi yasa Allah ce fakarhitumuhu ai za ku kyamaci wannan kwatancan za ku kyamaci ku aikata haka ai faktiyabuhu fi hayatihi ka akali lahmihi ba'da mamati don haka jibarsa da za a yi yana raye ai gulmarsa ai jibarsa a bayan gidansa hukuncinsu ɗaya ka akali lahmihi ba'da mamati al-mushabbahu lahu hukmu al-mushabbahi bihi kwatance in aka kwatanta wani abu da wani abu to hukuncinsu ɗaya ne hukuncin abin da aka kwatanta ya hau kan hukuncin abin da ake kwatancen da shi wani haka malamin balaga suka ambata to don haka da aka ce ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan kenan gulma ta fi yawa wajen mata mazan ma ba a bar su a baya ba gulma to hukuncin su daya shi yasa ka hatta wato ka faɗi magana wadda kake ganin ta kamar ba komai ba a matsayin irin wannan da take a hankali musulunci ya dinga tarbiyyar mutane wata rana ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da aka yi gazwatul Khaybar ya samu matarsa da ya yantar da ita ya aura ita ce Safiyatu bintu Huyay kyakkyawar mata ce amma ba ta da tsayi ummul mu'minin Aisha shi ne sai take faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta rawaito hadisin da kanta saboda ai a hankali annabi ya musu tarbiyya sai ke gayar da su kafin to sai yake an take ce ita ce wata ranta ce manzon Allah ya rasulullah hasbuka min safiyata kaza wa kaza ina kai da safiya kaza da kaza wai ta ani kasira wai ta nufin safiya gajeriya ce wato ta ambaci siffar safiya da gajarta tankisi ta mata ka san mata kishiya da kishiya tankisi ta mata a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad qulti kalimatan law muzijat bi ma'il bahr lamazajat yace hakika kin faɗi wata kalma da za a dauki wannan kalmar a saka ta a cikin tinku a garwaya ta sai ta gurbata ruwan tinku da bakin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta yin istighfar Abu Dawud da rawaito hadisin kuma hadisi ne da tace aje ta nemi kuma yafiya a wajen yar uwarta ka san matsalar giba duk lokacin ba giba kawai ba duk mutunci idan aka keta mutuncin mutum to sai an nemi yafiya in babu hanyar kuma da za a je a nemi yafiya to anan malamai kamar Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah suka ce mutum sai ya nemi masa istighfar a wajen Allah sannan kuma ya bi duk inda ya je masa batunci kuma yana ambatonsa da yabo saboda malamai sun yi ikhtilafi akan sai ka je wajen mutum ka nemi yafiyarsa wasu suka ce eh sai ka je wasu kuma suka ce a'a to wannan magana Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ita malamai suka fi karba akan cewa in har akwai domin in ka je ka ce wa wani kayi gibarsa akwai mafsada da za ta yi ta faruwa a karkashin sa
sosai
shi saka abin da yafi alhamu shine kai ta masa istighfar kai kai ta istighfar shi ma kana nema masa gafara a ubangiji kuma ka bibiyi duk wajajen da ka masa batunci ka ambaci yabo a kayan sa mutuncin musulmi ba a so a taba shi saka hajjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku wadanda su suka fi daraja a kiyaye makowane musulmi in ana san al'umma ta zauna lafiya su ne me shine a kiyaye wa mutum jininsa a kiyaye wa mutum dukiyarsa a kiyaye wa mutum mutuncinsa wannan abubuwa guda kar ka zo da jinin wani bisa zalunci a kiyaye jinin yan uwa musulmi sannan a kiyaye dukiyar yan uwa musulmi baya halatta ka ci dukiyar mutum sai ta hanyoyin da shari'a ta sanyara dan uwanka musulmi hanyoyin da zaka ci dukiyarsa guda uku ne ko dai kai kasuwa a samu musaya shi ya baka kayansa kai ka bashi kuɗi ko kuma akasi ko kaya da kaya an dai samu iwar musaya ne akai tabaduli ne kuma akwai awu to tanan ne sannan na biyu sai ta hanyar gado da Allah ta'ala ya sanya nasibi na mutum ga wani dukiyar wani ne idan baya nan kana da nasibi ciki sai a dauka a baka hanya ta uku da zaka ci dukiyar wani sai ta wajen kyauta wannan su ne hanyoyi karo guda uku can da na ambaci iwa kasuwa ka saya a baka ko da kwadago ne ka je kai kai mu wani aikin kwadago sai ya biya ka kuɗi saya aka yi shi yana a muƙabilin kuɗin da ya bayar yanzu ka yi masa wani aiki ko ya aike ka je kai wani abu ko abin da ko ya sa ka gadi ko wani irin service da ya ka masa shi ma ya fada karkashin kasuwanci ne to don haka kaga wannan abubuwa guda uku wajibi ne a kiyaye su jinin mutum musulmi dukiyarsa da kuma mutuncinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada yana cikin wasiyyar karshe da ya yi wa al'ummar musulmi yace ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagt annabi yace ku shaurara jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a gare ku ku keta kamar yadda alfarmar wannan watan naku take haramun ne ku saba ma Allah kamar yadda wannan garin naku da wannan bigiran naku haramun ne yana da wata alfarma to haka wadancan ma suke da alfarma don an yi gulmar mutum an keta masa wannan alfarma ta mutunci musulunci ya ce a kiyaye yan uwa musulmi wata rana wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cire shi Amr ibn al-As kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin al-Adab al-Mufrad yana tafiya da almajiransa sai wani jaki ba jaki ba al-Fadari al-Fadari ya mutu kuma ya kumbura irin kafafunsa sun mimmike nan ka san ya kumbura ya kusan fashewa haka yake ko sai da ya zo ta wajen sai ya musu darasi irin wanda annabi ya saba musu practical darasi sai ya ce la an ya akula ahadukum hadha hatta yamla batnahu khairun lahu min an ya akula lahma muslimin yace mutun ya zauna ya samu wannan yaci ya cika cikin saddam shi ya fi masa alheri akan yaci naman dan uwansa musulmi kaga bin ya tsananta kuma hakan yake abin da ya fara gaskiya ne domin can wajen tashbihin da Allah ta'ala yayi idan aka gulmar wani to tamkar an dau naman sa ne bayan ya mutu aka dauka ana tsomawa a baki ana cinyewa mutai ya zama to ban faya kenan ko to kamar haka dan ka wajibi ne abu ne karami kaga can ummul mu'minin Aisha me tace kasira hasbuka min safiyati kaza ka safiya ka danta kana nabi wai gajeriya sai annabi ya faɗi wancan kalami kaga daga nan ita ta fanci darasi ita ta ruwaito dan ita ma ta ga wayan baya kuke yayi wannan batu ga abin da annabi ya ga ma yar karamar magana to ina kuma zauna a sa chapter mutum a shiga ta nan abu ta ta can a cika ciki da da namansa mushi wallahi mu kiyaye majunan mu martaba Allah ta'ala ce fakartumuhu kuma za ku kyamaci haka don haka malai ya ce ai fakti ya bu fi hayatihi ai giba sai yana raye ka akali lahmihi ba'da mamatihi kamar a ci namansa ne bayan ya mutu wa kad arada alaykum athani fakartumuhu an buji muku da nabiyin kun kyamace shi a ce an aje gawa an sallace ta za a tafi da ita kai kuma sai ka ce a bar maka ita kadan cika cikin ka tukunna ai zaka kyamace haka to fakrahul awwal wancan na farkon ma ku kyamace shi da Allah ta'ala ce wala ya gatamba abuku ma ba da hukuncin su daya Allah madaukaki yace wal wattaqullaha ku kiyaye dokar Allah ku ji tsoron Allah ai ikabu fil ihtiya ku ji tsoron koran ku a dalilin giba bi an tatubu minhu ku tuba daga wannan mummunan aiki inna Allah tawwabun lalle Allah madaukaki mai yawan tuba ne qabilun tawbatat ta'ibin Allah yana amsar tubar wato waɗanda suke masu tuba rahimun kuma Allah ne jinkai da bihim wani lokaci zaka ga mutum an sa shi ana gulmar sa shi bai ma san ana yi ba so da yawa haka na faruwa ko bai ma san ana gulmar sa kaga su sun ɗebi zunubi kuma su cutar da shi da komai ba kaga ba fa'ida a ciki Allah ya tsare mu wannan ma kana tafakkur bil ansabi wat takaffur bil amwali wasdira'i wal isdira'i bil fuqara yashtaruku fiha al mu'minuna wa ghayruhum yayin da ya kasance al fahmi kuma wannan sura tana koya mana ladubba ne na zamantakewa kaga da aka yi batun abubuwa da yawa bibiyan laifin mutane a da dai sauran abubuwa da muka ji har aka zo kan gulma to yanzu kuma za a zo alfahar dan adam yana sha'awar yin alfahar in yana da dukiya ya alfahar ballantana alfahari da nasaba kaji shi dan talakawa ko ba a fada me kuke da shi a gidanku dan talakawa ko kuka gaji tsiya ai ana fada haka ce kun gaji tsiya ko a ce kun gaji rashin mutunci ko a ce kun gaji kaza kaga wannan duk wanda yake fada haka yana cikin jahiliya tabi'a ce ta jahiliya bai fahimci musulunci ba tukunna bai gama fahimtar musulunci ba akwai sauran jahiliya tattare da shi ba a suka a hauna ba a suka mutum shi kara kansa ake tada shi a kiyama a matsayin sa'i dangane da abin da ya aikata ba za a jingina shi zuwa ga haunarsa ba haka lamarin yake a kiyama to yayin da ya zama to alfahari da dangantaka wattakasar bil amwal da yawan dukiya wal isdira'i bil fuqara da walaqanta talakawa yashtaraku fi hal mu'minuna wa ghayruhum tabi'a ce wanda da musulmun da arunan du suna yi wa huwa da'u bani adam al idha ko jinya ce ta dan adam wanda take jikin sa sai wanda Allah ya taimake shi ya cire ta wa inna ma madaru dawa'ihi at taqwa magudanan samun magani daga irin wannan mummunar tabi'a na ji da kai fifiko a dalilin gida ko dalilin dukiya ko dalilin wani abu abin da yake magance shi shine tsoron Allah da din abinda Allah ya ce mutum ya tuno asalin sa ya tuno yadda zai tashi a ranar alkiyama ko wando bashi tumbar haka mutum zai tashi a ranar alkiyama to in ka tuna haka ka tuna cewa duk abin da ka mallaka a duniya duk inda ka fito in aka saka ka a kabari daga baya tsuntsa za ka zama tsutsotsi ne za su yi ta kalaci da jikinka su shiga cikin zozon kunnenka su ci kwakwalwarka tana rubewa tana wari su ci tumbinka su ci kyakkyawan jikin nan naka duk abubuwan da kake alfahari da shi ka bar shi kuma a baya yanzu sai ayyukanka to kaga idan kana tuna waɗannan abubuwa wani alfahari wani banka ma za ka yi nan haka wani banka ma za ka yi la'annal jami'a min adama wa hawa mutane baki ɗaya daga tushe ɗaya suke daga annabi adamu ne da hawa matarsa wa innamal fadlu bit taqwa fi ko da ake samu a wajen Allah yana nan daga tsoron Allah fa qala ta'ala sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
الله تعالى يا أيها الناس قلوب أسلوب يا شان جاكو نداء دام أكي تيوا يا أيها الذين آمنوا وجاجي بيا وانا دنگن تكركو دا الله دنگن تكركو دا منظم الله دنگن تكركو يدزاكو كارا حقوان إن ينقوانكو أبايا إنسو dangantakarku yadda zaku ansu da dangantakarku yadda zaku fuskanci ƴan uwanku idan zaku mu'amalance su sannan sai aka cike da dangantakarku na abin da zaku kimsa a cikin zuciyarku dangane da ƴan uwanku kar ku dinga bibiyar laifinsu kar ku musu mummunan zato kar ku dinga gulmar su a bayan gidansu to sai aka hada mu kuma gaba daya da musulmin da wanda ba musulmin ba amma dai nida'i ne nan ake yi wa musulmi dan idabi ne ga musulmi to amma sai aka koma tushen su na asali ake kira su da ismul jins domin yanzu za su hada su ne amma hada guda daya su fahimci ta inda suka fito waje daya ne ya ayyuhan nasu ya ku mutane dai ba za ka yadda ce ma dabba ba mutum ne shi ma wancan da kake ganin kaskantaccen ne mutum ne to sai aka ce ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha lalle mu ji Allah ta'ala mun halicce ku daga namiji ne wani namiji da wata mace shine Adam wa Hawwa annabi Adam da Hawwa Allah yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida daga mutum ɗaya ma ka halicce ku annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha daga jikinsa ne sai aka halicci matarsa shi kowa ya koma zuwa ga Adam tunda hawa umma bangaren sa kashin awazar sa aka cira nan kirshi awaza kashin kirji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake sama kusa da hamata wanda ya fulla kwasa sai aka cira ba wai dan ubangiji ba zai iya halittar ta ita a'a dan a nuna wani hikima ne a nuna cewa ita mace cikatan namiji ne namiji in ba mace bai cika ba tukun harin ba shi da wani percentage amma in kana da mata ku san ku aure kafin duniyar ta tashi matasa wallahi ga ƴan mata suna neman abin nan ku je ku yi kwadago ku samu kuɗin da za ku biya sadaki ku yi sana'a ku je ku ƴan matan suna jiran ku kuma kaga an halitta da kashin awaza ta nan ko akwai wata hikima har ila kashin awaza ta gefen hannun hagu fa kusan hamatar hagu a cikin nan ina mai take kashin awaza da gefen hagu me ya rufe
zuciya
shi yasa ga mutum ya zuciyarsa tana nan tare da matarsa imana haka ne aron ma to Allah ta'ala ya halice mu dukka daga annabi Adam ne alaihi salam nan kuma sai yace daga annabi Adam da Hawwa an da ko kenan ta nutfa shi an ce shi daga turbaya kullukum min Adam wa Adam min turab annabi yace dukkan ku daga Adam kuke kuma Adam daga turbaya Allah ya halice shi min salsalin min hama'in masnun kamar yadda an bata so kaga lokacin ko aka balle ita kuma daga kashin awazar annabi Adam ko kuma ba daga tarayyar da aka samu tsakanin Adam da Hawwa aka dinga samu mutane kuma sai abin ya zama to shine dabi'ar samun mutane in banda wanda yazo na mu'jiza kamar irin na su annabi Isa alaihi salam to Allah ta'ala da ya nuna cewa dukkan mutushen mu daya ne waje annakum shu'uba sai muka sanya ku wato bangarori bangarori shine shu'ub jam'u sha'bin wa huwa ala tabaqatin nasabi domin su ka sallarawa sun nasaba su a wajen su matakai ne su ba haka suke zaune kaman mu kana zuwa kawai ba a su suna da matakai na yadda nasaba take to an ce sha'ab shine kaman a ce al'umma ta jama'a a ce al'umma sai ka misali kaman sai ka ce sha'abul arabi mun gane ko al'umma wanda take baki daya to Allah ta'ala yace ya sanya mu bangarori wa qaba'il kuma ya sanya mu kabilu a cikin sha'ab guda ɗaya zaka iya samun qaba'il shine hiya duna ko hiya duna shu'ub wanda bai kai ash-shu'ub ba wa ba'daha al-ima'ir thumma al-butun thumma al-afkhar thumma al-fasa'il akhiruha to kaga wannan sune matakai na larabawa misali ga misali kamar ce Khuzaima sha'ab ne daga cikin waladin Isma'il akwai Khuzaima sha'ab ce sannan a cikin Khuzaima akwai Kinana ai mun san Kinana suma su daga cikin su Qurayshawan ma suka fito a ƙarshe Kinana ita kuma ƙabila ce wato Khuzaima sha'ab ne Kinana ƙabila ce Quraysh kuma imaratu ne sannan an ce Qusay kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu ko na biyar to shi kuma baqan ne baqanun ne mai Quraysh sannan an ce Hashim shi kuma kakan manzon Allah na biyu kenan da ake cewa banu Hashim shi kuma yazo Faqih kenan sannan an ce Al-Abbas banu Al-Abbas to wannan shi kuma yazo Fasila kenan so su suna da irin wannan matakai na kabila yadda kowace duk yawan yadda mutane suke za su yi tracing lineage din su to common ancestor duka wannan su suna da irin wannan tsare-tsaren ba kaman mu ba yanzu an ce daga ina ake ba kaman san kakanka na hudu ma ba za ka iya faɗa ba ko ba ka ba ne yanzu na jillin mutanen nan yace kan kowa ya faɗi kakansa na ɗaya na biyu na uku na hudu sai ga watakila kaɗan ne za su iya faɗa to ba laraba da yanzu a yanzu ma sai gaya maka nasabarsa har zuwa lokacin zamanin manzon Allah a guje ko ba ya tsaya ya duba wani littafi ya haddace kawai ya san nasabarsa wane ne ya aiki wane ya aiki wane ya aiki har ya zo kan babansa da shi to Allah ta'ala ya sanya mu haka ne ba dan komai ba lita'arafu dan mu iya ganewa juna mu san yadda za mu zamantakewa da junanmu akwai hikimomi nan na ta'aruf din akwai hikimomi na ta'aruf kowa daga annabi Adam alaihi salam ne har ya juju wa majuju su ma suna min waladi Adam ne kaga ne yanzu su ba maganin su ma ko kuma karshen zamani fitinan mu za su amma su ma min auladi Adam ne Allah ya sanya mu haka ne lita'arafu ai la ya'rifu ba'dukum ba'dan dan sashen ku iya gane sashe la litafakharu bi'ulumin nasabi ba wai dan ku yi alfahari cewa ai nasabata ita ta fitowa ne haular mu ta fitowa ne to dinga baki dan ku daga annabi Allah ku ke tushe ɗaya ne
innama al-fakhru bit-taqwa al-fakhru in har ya halatta aish billahi al-fakhru bi halatta ana yin sa wajen tsoron Allah ba wai abin da kake da shi a duniya ba ba wai tarin dukiyar da kake da ita ko kuma daga wani gida ka fito ko kuma kai ne matsayinka a cikin al'umma a ba da wannan dai abin da ake ji bugan kirji ba tsoron Allah wane ne yake bin Allah subhanahu wata'ala shi yake da kima da daraja a wajen Allah shi yasa ce inna akramakum indallahi atqakum mafi darajarku a wajen Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake ku tsoron Allah innallaha alimul khabir lalle Allah madaukaki masani ne kuma mai bada labari sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ayyun nasi akramu wani mutum ne yake daraja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akramuhum indallahi atqahu wanda yake mafi daraja cikin su wanda yake tsoron Allah sai suka ce laysa an hadha sa'alnak ba wannan muka tambaye ke bayan manzon Allah sai manzon Allah ya ce fa yusuf nabiyullahi ibn nabiyillahi ibn nabiyillahi ibn khalilillah to kenan kuna nufin yusuf annabin Allah dan annabin Allah yaqubu shi ma dan annabin Allah ishaqa shi kuma dan annabin Allah badadayin Allah ibrahim shi ne ke daraja sai suke ce laysa an hadha sa'alnaka ba wannan muka tambaye ka ba ya manzon Allah sai annabi ya ce fa an ma'adinil arabi tas'aluni kuna tambaya na ne dangane da maƙuƙugan ƙabilun larabawa sai suka ce na'am eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faqahu wanda yake da daraja a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci ana ganin sa da daraja to yanzu ma in an shigo musulunci darajar nan ta sa tana nan da sharafi in sun samu fahimtar addini mai kyau sun zama to mutum a zamanin jahiliya babban mutum ne yanzu da aka musulunta sai ya samu fahimtar addini yana da fahimta ta addini da ilimi da bin Allah to wannan darajar ta sa tana nan bin Allah shine daraja ne uwa ba wani abu ne za a bankama da shi a duniya ba shi yasa ka Bilal ibn Rabah bakar fata ne ko ba bakar fata ba bakar fata ne baki ma sosai jikin sa aka ce Bilal ibn Rabah kuma a matsayin bawa Abu Lahab Balarabe ne kuma Balarabe ba Bakuraishe ko bayan haka kuma baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan mahaifin manzon Allah ne to amma sai shi wancan wan mahaifin manzon Allah Qur'ani sai ambaci dan wutar hasali ai kuna ji ana cewa shugaban bayi Muhammad jikan adana da dan wawa dan suwai ba shugaban bayi Muhammad jikan adana da dan suwai ba to wace ce suwai ba suwai ba kuyangar Abu Lahab ce kuyanga ce ta Abu Lahab lokacin da aka haifi manzon Allah mahaifinsa kanin Abu Lahab kuma ya rasu tun kafin a haifi manzon Allah dan haka su suka kula da manzon Allah ita suwai ba tana cikin wadda ta dauki manzon Allah ta shayar da shi kuyangar Abu Lahab kuma ta raine shi kaga ƙara wannan daraja kenan ko inda ya kiyaye amma sai zama dan wuta Bilal ibn Rabah kuma bakar fata wanda yake mutumin Eritrea a nan Afirka aka kai shi bauta kuma a matsayin bawa amma da ya bi Allah da manzansa ya sadaukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Bilal me kake yi ne ka wanda ya baka matsayi a wajen Allah na shiga aljanna sai in ji takun takalmi na tambaya wane ne yake tafiya can sai aka ce Bilal ibn Rabah kaji ma me ya kawo masa wannan takawa ko yaya ake ganin ka kaskantacce a duniya in ka tsayi bin Allah to kai ne mai daraja a gun Allah abin da ya kamata mai gwagwarmayar nema ba ban gama ta duniya ba duk alfaharin da kai a duniya wata rana za a kai ka gaba in gaba kun ta cika a kai ka yamma
kuma yayin manta cika akwai inda za a samu a saka ka kuma bayan wasu ɗan kwanaki sai ka ga ka rude tsotsotsi suna watanda akan ka tobe naka kuma na jiji duka da banka ba dai Allah subhanahu wataala sai ka samu kyakkyawan masauki a ranar alkiyama ka samu kyakkyawan masauki gabanin alkiyama ma a cikin kabarinka Allah ubangiji ya kyautata mana magowa
amin
abinda muka fada daidai Allah ya tara mu ala da wannan kuskure Allah ya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم
بابا ما انسى ان شاء الله
السلام عليكم ورحمه الله kamar yadda aka sani kullun ana bayyana tallafi da aka samu na marayu to a yau ma an samu tallafi kamar haka da farko akwai wani bawan Allah da ya kira ni muka hada a wani wuri ya bani kuɗi naira 5000 ya ce kawo wa kwamitin marayu wanda a ciki ya ce naira 1000 ta saya 1100 kuma ta matansa guda hudu shine jimlar 2500
namijin duniya
ya ce ya bai sannan sai wanda gurin da aka tara an tara kayayyaki kamar haka wata bayar Allah ta kawo kaya set biyu da kuma dogon riga daya da hijabi guda biyu wani bawan Allah ya bada 500 wani ma ya bada naira 100 wata bayar Allah ta bada naira 500 tana roƙon a sa mahaifiyarta addu'a Allah ba ta lafiya wani bawan Allah ya bada naira 50 wasu bayan Allah naira 120 wani bawan Allah naira 200 Hajara Abubakar ta bada atamfa turmi daya wata bayar Allah ta bada 200 wani bawan Allah ya bada 500 wata bayar Allah 1000 wata bayar Allah 500 wata bayar Allah 500 wani yaro ya bada naira 50 a baiwa malam fi sabilillahi wani bawan Allah naira 1000 wani yaro ma naira 50 wani bawan Allah ya bada 500 a mahaifiyarsa 500 a mahaifinsa da fatan Allah ya ji kansu 500 a kansa shi da matarsa da nufin Allah ba su yaya na gari jimlar abin da aka samu shine a wannan takardar 11,320
sai
sai na ta banki ta ba kawo nawa ne kudin to wani ya sa naira 2000 ta justice communication aka ga sunan ya sa ta banki naira 2000 a ƙarƙashin wannan Allah shiga bata mala su kwamitin marayu an zauna an tabbatar da cewa insha Allah da amincewar malam da shugabannin kungiya cewa za a kaddamar da lancin domin tallafa wa marayun a wannan karan ga takarda su biyan kwamiti sun nemi daga karanta domin su ji yadda abin yake wato wannan kwamiti na marayu na kungiyar jama'atul salatul bid'a wa iqamatul sunna yana neman taimakon yan uwa musulmi mace ne ko kuma namiji da tare da gayyata wajen gidauniyar wajen kaddamar da gidauniya wato lancin da ya tsara don ci gaba da ɗaukar nauyin marayu a fannoni kamar haka hidimar da ake yi wa marayu na sanya su a makaranta da kuma ɗaukar ɗawainiyar makarantar da kula da jinyarsu da samar musu da abinci ko tufafin kayan sallah a lokacin ramadan da aurar da wasu yara 'ya'yan marayu da ba su da masu ɗaukar ɗawainiyarsu da kuma samar da matsuguni wato muhalli ga waɗanda su ma ba su da shi kuma marayu ne kamar yadda aka tsara insha Allah za a gudanar da wannan taro na kaddamarwar ne a ranar juma'a mai zuwa wato ranar 21 ga watan ramadan wadda ta yi daidai da 21 ga watan maris da ake ciki na shekara ta 2025 da misalin karfe 9 na dare a wannan majalisi wato wannan masallaci na masjidin sunna da ke wannan bewuri kuma za a iya saka wannan taimako a asusun ajiyar da an riga an yi ta bayyanawa kamar haka account name na asusun shine katabun welfare openness center account number biyu, sifili, uku, daya, shida, uku, biyu, biyar, hudu, takwas, bankin Facebook. Wannan shi ne kamar yadda yake kuma an tsara takardu ƙanana za a rarraba wa al'umma, sannan kuma an rubuta takardu a wasu mutane wadda za a nemi taimakonsu, saboda a bana akwai ɗawainiya da yawa, kuma sai ga shi dai har yanzu akwai ƙarancin samu wajen tallafawa. Kaɗan daga cikin abubuwan da na san wannan kwamiti yana yi, yanzu haka ya ɗauki nauyi shekara biyu kenan, ana ɗaukar nauyin ɗalibai a makarantu daban-daban wadda kwamiti shi yake ɗaukar nauyin ɗawainiyarsu, walau kuɗin makaranta, tufafi, littattafai, duk dai abin da ake wa ɗalibi kaɗan kenan. Sannan akwai marasa lafiya da ake lura da su kamar yadda aka faɗa. Don gane da shi wani al'amari, za a iya samun shi ga wanda suke neman ƙarin bayani kenan, za a iya tuntuɓar waɗannan mutanen, wato Malam Muhammad Awwal Magaji wanda aka sani da Malam Awwal Aswad a matsayinsa na shugaban wannan kwamiti. Sai Alhaji Suleiman Muhammad Kankani sakatare, sai Malam Yasir Ahmad ma'ajin kwamiti wadda shi ne limamin wannan masallaci na majalisar Masjidin Sunna. Sai kuma membobi wadda na faɗa kwanaki amma dai sun ce a sake jaddadawa, akwai alƙali Mahmud Magaji Bari, akwai Dr. Musa Muhammad na asibitin koyarwa wadda aka fi sani da FMC, akwai ni mai magana kenan Saminu Muhammad, akwai Malam Mustapha Adamu Headmaster na Baba Kafinta, sai kuma Malam Ishaku mai gari Gabaki, sai kuma Malam Rani Malaki. To in dai akan wannan kwamiti ne na marayu za a iya tuntuɓar waɗannan da na zayyana domin ajiya tsarin yake. Sannan tunda sauran takardu ba za su iya samun shiga ba, aka ramakallawa akwai kuma kwamitin marayu na masallacin Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, su kuma suka ce a sanar cewa gobe insha Allah za su gudanar da rabon kayan sallah ko kuma kayan abinci ga gidajen marayu 500 da aka tantance. Saboda haka duk waɗanda aka san suka san cewa an ba su kati tali, katin da za a je a karba, ana bukata su je tun daga misalin ƙarfe 9 na safe. Sannan kuma gobe har ila yau shi waɗan a masallacin za a duba lafiyar yara marayu kimanin 100, kuma ana so yaran kar su wuce shekara 1 zuwa shekara 8. Za a kai likitoci da za su duba lafiyarsu, kuma za a ba su magani kyauta. Duk gobe za a gabatar da wannan al'amari a can masallacin Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da ke kasuwar Kashi. A karamakan Allah wannan kenan, sai masu neman addu'o'i, masu neman takardu, neman tallafi, sai hakuri, sai gobe ga su nan da yawa. Malam a sa al'umma a cikin addu'a baki ɗaya.
Allahumma salli.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعوذ بصلاه فواتر وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وداك الشقاء وسوء القضاء واجتمع في الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.